الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau shida ga watan Jumadal Ula shekara ta 1440 Hijriya, wanda ya dace da 13 ga watan 1 shekara ta 2019 miladiya, 13 nace ga watan 1 miladiya. Muna darasi na 28, darasi na 28 a cikin wannan littafi na Mukhtasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'wah Al-Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wanda inda ku itinawa yau zamu tashi ne akan gabar da yake magana dangane da wato idan Annabi yana hudba ya yake kasancewa. Akwai wasu matsaloli na fiqhu da karshen karatun zamu tattauna akan su insha Allah. Amma nan in kun koma kan littafi, yace wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba marrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa kana yaqulu fi khutbatihi amma ba'du wa yaqsiru al-khutbata wa yutilu as-salah wa kana yu'allimu ashabahu fi khutbatihi قواعد الإسلام وشرائعه قوى شرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر كما أمر الداخل وهو يخطب أن يسلي ركعتين وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها وكان يشير في خطبته بإصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه وكان يستسقى بهم إذا قهط المطر ويستسقي بهم إذا قهط المطر في خطبته. ما لأيكي نبي أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إن خطبا ينا قرقعي ومتاني لجنك النسي بس كسا إذا سسيه جاء احمرت عيناه. Idan an ga fuskar idan sa yayi ja, to alamar yana jan kunne, yana fada, yana gargadi a ji tsoron Allah, ayi kaza a bar kaza. Sannan kuma yana daga sauti. Annabi da karfi yake yin huduba, ba wai yana yin huduba ne a ji kamar ba a ji ba, da karfin sa yake, da power sa yake, fushin sa yana daukaka aga alamar bacin rai a tattare da shi, musamman idan yana bayani akan sabo ko laifi ko barna da mutane suke yi, kuma yana son a gyara. Kai ka ce wato rundunar yaki ne yake zaburarwa akan tafi yaki, yana amfani da kalmomin da yake yi in za a tafi yaki, sabbahakum wa massakum. Yana fada a cikin hudubarsa amma ba'du, in yayi muqaddima sai aje ya ce amma ba'du. Sannan Annabi yana takaitata hudubarsa, yana kuma tsawaita sallar juma'arsa, mana yana da jawami'ul kalimi. In ya fadi dunkulallun maganganu, ba irin maganganun mu bane, sai an ta dogon jawabi, shi a takaice yake fada, kuma a takaicen, kuma ya bada ma'ana, kuma a gane. Sannan sallarsa ta juma'a kuma yana tsawaita ta, yutilu salah, mana baya jan kula uzu rabbin nasi da falaki da nasi, ko kul huwa ko inna atainaka a cikin sallar juma'a, dan kada ya sa mutane su yi asarar wato wannan juma'a. yana karantar da sahabbai a cikin hudubarsa. Shi hudubarsa ba wai wa'azi ne kade ba, akwai karantarwa a ciki, yanda ka san zai zauna ya darasi wa mutane, kamar yadda ya koyar da mutane qawaidul Islam a cikin huduba da shara'i'ul Islam, ka'idoji da shari'o'in musulunci gaba da duk a cikin huduba. Ba wai kawai yana takaituwa ne da ku ji tsoron wuta ku kwaɗan aljanna ba kare, yana umartan mutane, yana hana su a cikin huduba, ya ce a rinka yin kaza a daina kaza duk a cikin huduba. Sannan kuma sau da yawa idan wani al'amari ya bujiro masa yana amfani da wannan dama ya yi hani ko ya yi jan kunne a cikin wannan huduba, shine idza arada lahu amrun ya'muruhum bi shay'in wa yanhahum an shay. Kenan hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana amfani da yanayi da zamani da lokaci da abin da ya faru. Idan wani abu ya faru kawai sai a je a huduba a kai, ba wasu lafuza ne tsayuwa wanda kullum abu da yake ba. Kuma duk mai huduba da yake da fiqhu da wayewa ya kamata hudubarsa akwai tajjid a ciki, ma'ana a rinka jin yana taba abubuwan da suka shafi al'umma, ko abin da ake yi yanzu, ko wanda aka yi ya wuce na kuskure, ko kuma wanda ake tsammanin za a yi, ko wata ɗabi'a da ta bullo, ko wata barna da ake so a jefa mutane, ko wanda aka riga aka jefa mutane, ko wani kuskure da mutane suke yi a auratayya, a zamantakewar aure, a kasuwancinsu, a mu'amalarsu. Mana huduba mumbarin juma'a wata makaranta ce da ake koya wa mutane addini a ciki, kuma ake tsoratar da su Allah. Shi yaren huduba wani yare ne na daban, kuma sakon da yake kan huduba wani sako ne daban, yana da tasiri fiye da wa'azi da ake tara mutane ake. Sibghi na huduba da kuma yanayin da su masu zuwa sallah suke zuwa masallaci, nutsuwar da suke yi idan ana musu huduba ya fi nutsuwar da suke yin ana musu karatu ko wani darasi. So sakon da ake faɗansa a cikin huduba babban sako ne mai muhimmanci, da rattili yake tafiya mutane suna ɗaukansa sako ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske, musamman kuma uslubin da ake bi ana faɗa din. In ka ga mutane suna zaune sun nutsu suna kallon liman, kamar ka ce lahira ya ɗauke su ya kai su gaba ɗaya a lokacin, akwai wata nutsuwa ta musamman. To annabi ya yi amfani da wannan dama sallallahu alaihi wa sallama, yana umartan mutane kuma yana hana su. Yakan yi magana a cikin hudubarsa wata magana wadda ba ta hudubar ba, kama amara dakhila wa huwa yaqtubu an yusalli rakatayn. Wata rana wani mutum ya shigo masallacinsa, annabi yana cikin tsakiyar huduba, sai ya ga mutum ya zauna kuma yana kokarin zama, sai annabi ya ce kai tashi kai sallah raka'a biyu. Ya yanke hudubar yayi umarni da kyakkyawa, daga nan ta zama sunna duk wanda ya zo liman yana huduba ranar juma'a to yi sallah raka'a biyu. Hadisin Imam al-Bukhari, gaisuwar masallaci, ba a zuwa a zauna dan an tarar da liman yana huduba kawai sai mutum ya zauna kamar yadda wasu suke yi, wannan ba daidai bane. Ana binka bashi raka'a guda biyu da zaka yi kafin ka zauna a masallaci, dan sai an gaida masallaci ake zama. Wannan hukunci kuma na yin raka'a biyu liman yana huduba din ya shafi ɗan cikin masallaci da ɗan waje ma gaba ɗaya. Akwai hadisi na Imam al-Bukhari akan haka da na Imam Muslim, dukansu suna magana akan juma'a ne, riwayat Jabir bin Abdullah. Wa idha ra'a bihim dha faqatin min haja, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a tattare da su, wato ya ga alamar talauci a tattare da wani a cikin masallacin, sai ya ga alamar wani yana cikin talauci, yana cikin bukata, kawai sai manzo Allah ya ce a ba da sadaka ku ba da sadaka wa haddahum alaiha ya zaburar da su akan ba da wannan sadaka din haka imam muslim ya rawaito wannan hadisin kitabun zakka riwayar jarir bin abdullah al-bajali rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu wata rana da annabi ya zo masallaci ya ga halin da wasu suke ciki na talauci wallahi sai take kawai sai aka fuskar annabi ta canja ransa ya baci ya shiga damuwa saboda me ya ga ƴan uwansa suna cikin rashi ka duba kauna yace maza abada tallafi abada ce muku fata ma'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fuskar annabi ta canja rai ya baci yace abada ce muku lima ra'a bihim min faqatin ko min alfaqa saboda talauci da ya gani a idan sa wanda sabon suke ciki in an bada taimakon raba musu sai kai je kai kaza shi yasa suke son sa malam wallahi suna son annabi matuƙa ba a taɓa yin wasu mutane suke kaunar manzon Allah irin sahabbai ba yana kula da sha'aninsu kuma ka rike wannan a matsayin wato wata ka'ida ta rayuwa duk wanda kaga mutane suna son sa to akwai wani abu dole akwai wani abu a ƙasa kuma akwai abin da kake yi mutane su so ka duk wanda ya shagaltu kuma yake mai da hankali akan sha'anin mutane to za ka ga mutanen nan suna ƙaunar sa kamar yaya matsayinsa da darajarsa baya sa ya manta da halin da masu rauni suke ciki waɗanda suke tare da shi yana musu hanyar taimako ba wanda baya buƙatar taimako kuma kar ku ɗauka dan mutum yana da kuɗi wai baya buƙatar taimako wallahi mutum yana da kuɗin sai yana buƙatar taimako in za ka ga mutum mai kuɗi ne akwai kuɗi amma wallahi admission yana nema a makaranta zai sa ɗansa wannan kuɗin nasa ba zai bashi ba sai ya kama kafar wani sai a ce ayyuwa ne magana sai ya kira ya magana ce a ce maka mu akwai yaro na haka yana buƙatar tallafi yana buƙatar taimako mai mulki wataƙila yana so ya wani abu sai a ce ayi ranka ya dade abin ba zai ba sai ka nemi su wane kuma talakawa ne sai ya neme su haka ne kowaye kuma so ashe mutane suna da amfani ashe mutum abin ayi da shi ne shi sa mai dabara da wayo a rayuwa wato ba wani mutum da banza a wajensa da baya yi da shi warin rai da gaske kuma kowanne yana da amfaninsa wallahi wannan ka'ida ce na baku ita ku rike ta za ta muku amfani duk inda wani mutum yake koya ko makinka ne ka rike shi akwai lokacin da zai maka amfani kuma duk addininka da kamewarka da ibadarka da ustazancinka da tsoron Allahnka da waye wani kuma yana da wata kazanta indai Allah ya sa kuna tare da shi Allah ya hada rayuwarka da shi to koya ya kai masa mu'amala da wata ran zai iya maka amfani kamar yanzu misali masu shaye-shaye da ake watsa kashin su ana ganin mutanen banza ne bai kamata a yi abin nan da su ba da sauransu to akwai lokacin da za su yi maka amfani wani bawan Allah malami ne mai wa'azi abin nan ya zo ya tarar da wani guri cinkoso yana cikin larura wani guri ne ya rikice ana ta hayaniya ana ta tura ashar wani ya buga wani mota wani ya yi kaza wadannan yan shaye-shayen dai da ake zagin su ana ganin su mutanen banza ne masu itatuwa da sandunan nan suna ganin ka ce kai malam ne wannan fa malam zo ka fita zo a bude maka hanya haka suka zo suka gyara masa hanya nan tas kuma a lokacin akwai threat, akwai tsoro, akwai damuwa, za a iya yin hayaniya a wurin. Suka bude masa hanya, suka raka shi, suka ce Allah kiyaye hanya. Sai shi ashe ɗan iskan nan suna da amfani wallahi. To yaya inda sun ji wataƙila a wajen su yana tsine musu albarka, yana zagin su, yana kaza, kuma galiban zaka ga ɗan iska suna girma malami. Haka ne? Ko da ke bayan iska ya kamata in ce ba ku? Me zan ce? Wani suna za ba su? Na'am? Yan me za ce? Masu matsala? Ai ba za a gane ba. Marasa ji. Masu shaye-shaye. To alahiyar dai kowa ya je ya nemi sunan da zai ba su. Wannan misali ne ɗaya na baka. Ko yaya shi ɗan adam yana da amfani. A nan ina magana ne akan kada ƴan high position, high class, su rinka wulakantar da ƴan lower class. Saboda Allah ya baka kuɗi a unguwa, ko ya baka mulki a unguwa, ba wani mai daraja in ba wani mutum da yake da maiƙo ba a idanka. Hasa akwai masu wannan kuskuren. Shi gaba ɗaya rayuwarsa baya alaƙa da sai waɗanda ƴan ajinsa. Idan kai mai kuɗi ne, in ba kuɗi kake da shi sai tinsa sa'ansa ba, ba zai alaƙa da kai ba. Akwai masu wannan. Kawai ba kai sanya harka da kai ba. Kuma ko da ko ta ƙila wallahi ma gaisuwa ce ta sakin fuska ta fatar baki, ba ya yi da kai, to wannan kuskure ne. Ya kamata wata ran ka ga ka sauku, ka yi mu'amala da waɗanda ka fi su, su ga kana mu'amala da su, zai sa su ƙaunace ka, zai sa su so ka. In mai mulki ne, shi ma ya zama yana da wannan ɗabi'ar. Yana sauka daga kujerarsa ta mulkin, ya yi mu'amala da na ƙasa da shi. Wani babban sarki ya taɓa rasuwa a ƙasar nan, babban sarki ne. Za ka zo ɗaukan gawansa. Manya-manyan sarakunan ƴan uwansa ba wanda ya zo kan makararsa ya ɗaga ta. Lokacin da aka gama sallah, duk kowa sai kauce. Talakawa, miskinai, wanda ba su da kaza, su ne da aka ɗauki hoto, su ne a ƙarƙashin makarar. Haka ne? Ba za ka ga wani babban wani mutum wane ne ba, sai dai ya biyo a baya. Wataƙila yana tsoron makarar, wataƙila yana jin in ya kama ta shi ma wataƙila ba zai daɗe ba zai tafi, wataƙila wataƙila. So ashe kaga wannan talakawan suna da amfani, tunda ko su za su ɗauke ka su kai ka, to nan kabarin ma ba ƴan uwan kilas ɗinka ba ne za su tona maka, wannan dai miskinan ne dai za su wannan. Bari ba ku labarin wani mutum da ya yi wata ɗabi'a mara kyau wanda ya kamata mu ji don mu gyara. Shi mutum ne a unguwa yake a zaune, amma Allah ya rufa mai asiri, ba ya da buƙatar taimakon kowa a unguwar, shi abin da ya ɗauka kenan. Yana da babban gida, yana da babban inji, in ba nefa akwai inji, in ba inji akwai sola, kuma yana da katon gida, akwai filin wasan yaransa, yana da mai gadinsa, motocinsa duk suna ciki. So ba ya da buƙatar taimakon wani. Shi kuma ba ya fita sallar jami'i, unguwa, masallaci. Sannan ba wata alaƙa da za ka iya ganinsa da wani kawai. Idan ka ga wani ya zo, to ɗan uwansa ne mai hali, a buɗe masa gida shiga. So gidansa kuma ba a shiga, makota ba sa shiga, almajirai ba sa shiga. Lokacin da ya ga dama yake zuwa, lokacin da yake dama yake fita. Amma kuma yana zaune a tsakiyar talakawa. Ka san me? Me yasa bai je daji ya gina gidansa ba? Saboda za su je su yashe shi da abin da yake da shi. Ashe su talakawan suna da amfani, tunda za a zo a gina gida a cikinsu, saboda security ne. Ta aya cikin mutane yake, ashe mutane suna da amfani, amma baya alaƙa da mutane. Ba wani wanda zai shiga talauci ya taimaka mai, ba wani wanda za a yi mai mutuwa ya je. To waye ma ya sai gan shi? Babba ne mai maiƙo ne. Wata rana Allah ya jarrabe shi, sai ɗaya daga cikin yayansa sai ya mutu a gidan kafin ma kai shi asibiti. To a lokacin ya fara gane lalle ana buƙatar taimako da shi da iyalinsa gaba ɗaya. Ba wanda ya iya wanke gawar dan ba su iya ba. Sannan shi kuma baya zuwa masallacin unguwar su ballanta ya ce wa liman, zo ka wanke min gawan dana. Kai bai ma san limamin ba. Wato mutanen unguwar sun burge ni kwarai da gaske. A lokacin sai ya fito da safe, da ya fito ne tsaya daga shi sai ɗan rigarsa gagawa a cikin gida, yana cikin ɓacin rai. duk wanda zai mai magana bai san shi ba tunda baya musu magana makocin sa kuma baya gaisa da shi ya gongosa masa magana yana jin nauyi ya tsaya a titi ya ce a zo a ce maka masa abu ya gagara da karshe dai ya hakuri ya ce a gaggaya makota da Allah an yi rasuwa wallahi makotan kamar an hada musu suka ma sun hada baki suka ce to mutuwa aka yi to Allah ya ji karai ka san duk wanda ya zo maka tazi ya ce Allah ya ji karai to Allah ya kiyaye wata kila ba na karan da ya mutun yake nufi ba jifa ne ko ina ma zai iya fadawa wala mutanen wannan malam ba wanda ya kula shi ko mutun ne ba wanda ya mai solidarity yace bari zo ya taimaka mai ya rasa yanda zai sai dai shawara da iyalin sa ya za a yi sai suka ce sa gawan abut ya kai ta gidan iyayensa suna cikin gari mala haka yake dauki gawan nan abut ya sa ta abut ya fito ransa a bace ya tuka ya je ya kai gawar gidan iyayensa a cikin gari iyayensu kuma su ma masu tunani ne sai suka ce ya baya a can ba ce wallahi da mutane sun kizo suka ce ai ku a can za a yi mu dai anan mu da muke da alaka da ke zama dole za mu tafi za mu kira makota da waye za mu tafi a can amma ya kamata ka gyara mu'amalarka in takaice maka sai mutanen unguwacin ne unguwar iyayen suka biyo gawan suka ruko aka shiga gidan aka gyara gawar sai tsautsayi wanda ya gani ya zo wucewa a sallai wato ba dan unguwar ba ya ga za a yi sallar gawaye abinda zai da sai ya dan tsaya dama magana a shimfiɗa tabarma kantowa zai zo ya zauna sai dai a cikin gidansa abokanansa su rinka shiga suna gaishe shi haka aka yi masa na ce wannan makota Allah ya shi musu albarka duk da cewa in na koma wani babin kuma don kar wani ya ce kaza hakki ne in mutum musulmi ya mutu a masa wanka a raka shi a yi masa kaza amma kuma akwai babin tarbiya kuma da an bar dan ya rube ne ba abin da shi ba to an yi laifi amma wannan ya kamata a goga shi yawa to akwai kuskuren da wasu ke yi a ni in na shiga gidana ba ruwana da kowa ba ruwanka da kowa ba ka fitowa ka gaisa da mutane ba sa yin daurin aure su kira ka gaji ba a yin mutuwa a ganka gaji to nan da ka mutu ba wa zai dauki gawanka wannan ba daidai ba ne kuskure ne so in mutum ma yana da wannan tunanin saboda Allah ya ba shi wani matsayi yana ga yana iya rayuwa ba tare da taimakon wani ba to ya yi kuskure wallahi Allah ya gane da mu so manzo Allah yana lura da su mabukata a ciki sai ya zabo su yace a taimaka musu shi yasa wa yake a ba da taimako yace a taimaka sai ya raba musu wannan ba dole su bi shi ba dole su bi shi shi yasa ma a cikin mutane wanda yake ba wa mutane ya fi farin jini wallahi wanda kuma gola ne shi kullun sai dai rike to ba biya damuwa da shi ba mai bayarwa mai taimakawa wani bai da kuɗi amma yana da mu'amala mai kyau sai ga ana son sa sama da yadda ake son bai kuɗi to duk sai kai amfani da wannan siyasar wa kana yushiru fi khutbatihi bi isbu'ihi as-sababa inda zikrillahi wa du'ai annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo yin hudba duk lokacin da yazo ki ambaton Allah ko kiran Allah yakan yi nuni da wannan yatsar ashhadu an la ilaha illallah sai daga ta mana yana amfani da yatsar sa in zai kira Allah wahdahu la sharika lahu in dai zai ambaci Allah to yakan Allah sai daga hannun sa yana yin haka sallallahu alaihi wasallam yana da cikin uslubin hudubar sa sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda idan sun shiga fari babu ruwa yakan yi istisqa roƙon ruwa kenan a wannan hudubar ya daga hannu ya ce ya Allah ka shayar da waɗannan bayi naka ka shayar da dabbobinsu ka shayar da mutanensu ka shayar da gonakinsu hadisin imamu muslim ne da abu dauda riwayar ammar umara ibnu ru'ayba radiyallahu anhu wa yakhruju idha shama'u fa idha dakhala almasjid sallama alaihim annabi yana fitowa yayin da mutane suka hadu a masallaci to sai kaga ya fito sun gama haduwa suna zaman jira suna ji tarbiya sai su ta jira to sai kaga ya fito yana fitowa da ya shigo masallaci sai kaga ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yana shiga masallaci mu wasu a wasu wuraren haka al'ada sai aka kama sai ga mutane suna shiga masallaci ba sa sallama to don dalili ka tarar da mutane suna zaune a wurin ba za ka musu sallama ba ko ba gane ba yanzu kawai wani sai ya tarar da mu anan masallaci kawai sai ya shigo bai yi sallama wa mutanen da suke bakin kofa ba da na shiga ba bai ba kawai sai ya zauna waye ya ce maka in an shiga masallaci ba a sallama a ina jin wayan masallaci suka fi cancanta a yi musallama to manzo Allah idan ya shigo masallaci yana musallama fa idza sa'ida al-minbara in ya hau kan minbari istaqbalahum bi wajhihi sai ya kalle su yana hawa kan minbari sai ya zura musu ido sai ya kalle su kwarjinin annabi sai ga suna kifa kai Allahu akbar in ya kalle su wa sallama alaihim sai kuma ya ce da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thumma yajlisu sai ya zauna sallama nawa kenan da ya shigo cikin masallacin ya musu sallama da ya hawo minbari ya kalle su ya musu sallama wannan duka ya kamata liman da zai yi mutane hudu ba ko da yake mutane sallah masallaci ya zama yana da wannan tabi'a din wa ya'khudh bilal fil adhan bilal kuma yana ganin annabi ya hawo minbari yayi assalamu alaikum ya zauna to yana jiran a kira masa sallah ne zai yi bayani sai bilal kawai sai kaji ya dauki kiran sallah فإذا فرغ إذا يجمع كنا صلى شي بلال قام وخطب سي النبي تاشي كو سي كام خدبا كنا يزم كل رأن غيا منا غيا عند تاري يجي دو أنا زونا أنا جرا لما يشيكو سي السلام عليكم ورحمة سي عمسا سلاما دب 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 سي هاو منبري كنا هواسي دي تكلم متاني سلاما پرقوان نمبر تيبا sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya musallama sun amsa sannan sai ya zauna in ya zauna din nan shiru zai sai ladan shi kuma ya dauki kiran sallah haka nasakin abin yake wa ya'tamidu ala qausin aw asa annabi idan ya tashi in huduba yakan dogara akan baka ko kuma wani itace ko sanda a huduba sa kenan to amma in an yi munbari irin wannan namu na zamani akwai wani abin da za a dogara shi to ko ba a kafa wannan sandar ba to yayi tunda dai dama an ce yana dogaro ne da ita to galiban munbaran kuma za ga akwai katako ko akwai wani abin dogara akwai kuma wanda za ga tsuran munbarin ne shi kadai me amfanin dogaro akan itace ko ka rike wani abu wani sirri ne a ciki duk lokacin da mutum ya tashi yana magana wa mutane ya zura ido suka kallo shi akwai wani kwarjini na mutane shi sa wanda bai saba ba to sai ga ya rude idan kaga kowa yana kallon ka din nan sai wuta ta dauke ko mu ci gaba ana dauka ne sai ya nuna duhu ku daina barin wutar nan tana mutuwa fa gaskiya sa ake dogaro akan itace ko wani sanda ko wani abu wato lokacin da mutum ya tashi ya miƙe tsurarsa yana kallon mutane akwai wani kwarjini na idan mutane da kowa ya zuma maka ido din nan sai an yi da gaske sai an saba to saboda gudun tsautsayi sai ka dan rike wani abu saboda takan iya faruwa ko mutum ko yayi katakata zai fadi wato yadda ka san ma su ne haka yau amma ka tambayi wanda bai saba ba in ya taran ya tashi ya gaya maka misalin a ce wata rana tsautsayi ya samu liman ya jawo wani akan munbarin nan gudawa ce ta kama shi gona ku ya nemo wani a nan sahun farko ya ce zo kawo ka sha mamaki sai yayi da gaske shine zaka ga wasu sun rike takarda tana rawa ku kuke sa takarda take rawa ai Allah kuwa ko ne kaga yana ta karkarwa haka jiki yana motsi to rike wani abu yana taimakawa in kana wo mutane magana in ka rike wani abu to wani kwarjini yake kara maka to shi yasa ake rike wannan sandar ko a dan dogara da wani abu wannan cikin hikimomi ne da masu magana suke fada da kuma suka san dabi'a irin ta dan adam kuma ko yaushe shi mutum wato akan so yayi abin da yake zai bada shi a ingance lokacin da kazo kana mutane magana sai suka kai kanka a gigice kake to magana ta ka barace wani kwari a wajen su sai a ce a taimaka mutumin nan ya zauna an taba zo an yi wani babban taro an gayyaci wani mutum malami ne amma bai saba da wannan taron ba yazo yana miƙewa da ya tashi ya ga duk kowa yana ƙasa shi yana sama ya ga an ci ganye mu yimo wazi fa zai yana zuwa sai kama kiran sallah Allahu akbar wallahi malam an dauka wani sabon salo ne shi kuma nasa ka san kowa da style din sa wani inna alhamdulillah yake wani kuma sai alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ka gani ye sabga kiran sallah tun daga baya wani ya gane yace wannan malamin kiran sallar nasa ba cikin nutsuwa yake ba da ya gama aka ji zai ci gaba da iqama sai wani yace ku zaunar da shi to yana iya faruwa wannan hadisi Abu Dawud da ya ruwaito shi riwayar Imam al-Hakim al-Hakim ibn Hazan al-Kalafi Allah ya darshi Albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sunan Abu Dawud dogaro akan sanda ko itace wa kana minbaruhu thalatha darajatin minbarin manzon Allah yana da daraja in an ce daraja mataki matakala yana da matakala uku daya biyu na ukun shine minbarin so in dai na irin na annabi ne bai wuce wannan ukun amma kaga minbari yana da matakala wajen 10 ko 7 ko 9 ko 10 kamar yadda za gani a wasu minbaran mai tsawo to wannan kuma an shigo da wani abu amma in dai irin na annabi ne sallallahu alaihi wasallama to ga yadda ke ko da yake a yanzu din a masallacin annabin ba haka yake ba matakala ta fi 10 wannan jin me yasa su suna da uzurin su cewa saboda tsaro da kuma cinkoson wurin dole sai limamin yayi sama sosai yawa dan yana kasan komai zai iya faruwa to a manyan masallatai suna daga shi sosai ya dago amma ko dai an daga dai ya zama dai matakala daya biyu na uku dafsi a hau in kuma larura ta sa an ja shi yayi sama to sai a san kuma jawabin da za a yi wa mutane me larurar ta sa aka daga shi amma wa kana qabla ittikhadihi yakhdubu ila jizza kafin yayi munbari yana huduba ne akan kututturen da bino shine jizza Allahu akbar lokacin ba wadata kenan kututturen da bino aka yi mai dungulmi aka sare shi kawai aka kifa shi annabi yake hawa dan a nuna ma ita rayuwa abinda aka samu kawai ake aiki da shi ko yawa masallacin ku kuna da in ba ku da hali ku dora dan katakon da kuka samu kawai naga wani bawan Allah wani limami ana daukar sa ana sa a Facebook da WhatsApp masallacin sa malam abun bai ganuwa ba plasta a masallacin munbarin kuma wallahi katako ne filanki kawai aka tukuikuye shi yake hawa kansa amma aka yake hudubar sa eh huduba a dauka kuma a nuna mutane a duniya ai ba munbarin ake kallo ba abin da yake fada ne to kaga ba su da hali ne sai ku yi haka annabi akan kututturar dabino ma yake wanda suka samu wadata kuma a kyautata shi ولم يوضع المنبر في وسط المسجد بل في جانب الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر الشام wato shi munbarin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tsakiyar masallaci aka sashi ba dan wani kare ya dauka dan afi ganin mutane gwanda a dire shi a tsakiya a'a wato an sashi ne ta bangaren liman kenan kuma aka dan bar wato mamarsha me mamarsha kamar gurgudan inda akuya za ta iya wucewa mana tsakanin sa da gini tsakanin sa da katanga akwai dan karamin wuri haka wa kana idza jalasa alaihi fi ghairi aljum'ati aw khataba qa'iman yawm aljum'ati istadara ashabuhu ilaihi biwujuhihim idan manzo Allah ya zauna sallallahu alaihi wasallam akan munbarin ba a ranar juma'a ba ko kuma zai yi hudu ba a tsaye ranar juma'a sabon sai su juyo duk su ta kallon sa ina fata ana fahimta kamar wannan zaman da kuka istidara kenan yanzu kun ga ai ba gabar kuke kallo ba dukkan ku gaba ɗaya duk kowa ya kewaye ya juyo haka to idan annabi ya tashi zai hudu ba su ma kaske duk sai su juyo suna me wannan alama ne na intibahi da mai da hankali kana sauraron me za a faɗa to su ma haka suke wa kana yaqumu fa yakhtubu ya kasance yana miƙewa a tsaye hudu ba sun mai jilisu jilsatan khafifa sai dan yi wani zama kadan shine jilsa khafifa dan zama kadan yake thumma yaqumu fa yakhtubu thaniya sannan sai saki tashi ya miƙe ya hudu ba ta biyu wannan juma'a kenan wannan zaman da yake yi ba a ruwaito wata addu'a tsayayya tabbatacciya da ake yi tsakanin zama na farko da na biyu a hudubar juma'a ba amma dai da yawa riwayoyi an ce ana cewa an ruwaito annabi yakan faɗi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan kenan wannan dan shirun da yake yi dan zaman nan khafifa to wannan shine abin da aka ruwaito ana fada wasu kuma sun ce ma kai shiru kawai fa idza faraga minha akhadha bilal fil iqama annabi yana gama hudubar bilal sai ya kama yin iqama yana gama hudubar da ya sako sai bilal ya kama iqama wa kana ya'muru bid-dunuwi minhu wal insat idan yazo hudubar yakan ce a matso kuma matso kuma matso sai ya ce kuma ayi shiru ويخبر ان الرجل اذا قال لصاحبه انصت كما ينا باس لاباري تا دو وند ياي مغانا انا حدبا يچي وصاحبن ساي انصت كاي شرو فغلغا تو حقيقه يزو ده لغو يزو ده ياسشير مغانا ومن لغا فلا جمعه له دو وند يزو ده لغو يزو ده واسا يزو ده ونن مغانا تو باشي ده جمعه سبحان الله ko magana zaka yi abokin ka ce yi shiru kana gaya masa ka barar da juma'ar ka kenan ana huduba ba a magana to ina masu chatting da waya ana huduba ina masu karban waya a masallacin juma'a zaka ana huduba mutum an kira shi a waya kawai ya dauka wallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah su rena bayyana jahilcin su haka da waɗanda kuma za su je su tsaya akan motocinsu ko a wani guri a gefe a masallaci amma suna ta hira da abokanansu kai wallahi wani ana cikin sahun ma yana hira da abokinsa bai sani ba wataƙila ko jahilci ne duk wanda ya wannan ya ɓarar da juma'arsa shi ne fala juma'ata lahu za dai a rubuta ka je juma'a amma lada da ake samu na sallar juma'a kai kan baka da shi har motsi an hana yi har ishara an hana yi kawai so ake kai shiru ka ji me ake fada kaga wannan ana muhimmantar maka da hudubar juma'a kenan to yan agaji sai a kokari ake yi hayya 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 ana huduba ana hayaniya a ya kamata a kiyaye a tsara aiki a kyautata kuma a bi sunna ku san yadda za ku yi amma mutum kawai dan yana da uniform dan agaji kawai ana huduba yana ta surutu kawai kai annabi mu bai san da labarin ka ba dan ya ce mallaka fala juma'a talau duk malamin da zai ce maka kai ababil larurati ne amma akwai maganganun da kuke ba na larura bane dan ku ba wani ne zai mutu ba wani ne zai fada rami ba wani ne zai shiga wuta ba ba kaza kaza bane ba sai ya kamata a kiyaye duk inda ake da tsari ma za ka ba a da bukatar wannan abu to amma mutanen mu ne sai an tsara su yanzu wani in ba ai mai magana ba wallahi sai zo tsakiyar hanya sai fakin din mota kawai yazo ya gana mutane azaba a idan da sallar juma'a ya toshe hanya to kaga wannan larura dole ai mai magana wani kuma zai je ya zauna ma ba inda sahu yake ba yazo a gama sallar ma bai da sallar ba sahu duka wannan yana faruwa wani kuma cikila criminal ne makwarnaci ne kaga dole ai mai magana to akwai dai larurori da ya kamata ku ku ware su ku san su wa kana idza salla aljum'ata dakhala manzilahu idan ya shiga in ya gama sallar juma'a yakan shiga gida ne yana gama juma'a sai shiga gida kuma galiban lokacin idan da sallar juma'a akwai bukatar mutum ya je gida din zaga lokaci ne na zafin rana kuma iyalin mutum suna bukatar sa yakan shiga gida ya salla raka'a biyu sunnataha sunnar juma'a din kenan raka'a guda biyu na bayan juma'a a gida yake wa amara man sallaha an yusalliya ba'daha arba'an yace wanda yayi wannan ya sallace ta juma'a ya iya yin raka'a hudu ma ba laifi قال شيخنا إذا صلى في المسجد صلى أربعًا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين محمد بن عبد الوهاب كيتشوا مالهم مو كيتشوا إذن هر متن أما صلى شيني زي نافلة نافلة سنصلى الجمعة إن أما صلى شيني تو يي ركعة هدو كو يي هدن قبادي كو بيه سلما بيه سلما أما إن أجداني تو سي ركعة بيو wannan haka aka ruwaito riwayar Abu Dawud da riwayar Ibn Umar Albani yace sahihi ne a cikin Sunan Abi Dawud Allah ya mai rahama kenan ana yin nafila bayan juma'a dan uwa dan kasuwa ana yin nafila bayan juma'a nace yan kasuwa dan su ne a gaggauce oya oya ai maza maza a gama a tafi kasuwa ai kokari a dan yi raka'a biyun nan wataƙila anan za a samu cinikin ranar wannan raka'a biyun wataƙila anan za a samu afuwar ubangiji da rahamarsa ko kuma in ka je shagon ka kai biyu ya zama dai kana intact da ibada qultu wa ala hada tadullu al ahadith wala yace akan haka hadisi suke nuni ko da ba a kawo maka su ba an yi maka bayani wa gar zakara abu dauda an ibn umar annahu kana idza salla fil masjid salla arba'an Abu Dawud da mai ruwaito indai zai salla masallaci shi annabi to hudu yake yi wa idza salla fi baitihi salla rak'atayn idan kuma a gida ne hikima ta annabi sai ga raka'a biyu yake lalla yana ba wa iyalinsa wannan lokaci kenan ya ci gaba da tattaunawa da su kuma kar ku manta wannan lokaci ne da man na hutu wa hina tadawuna siyabakum min adh-dhahirati lokacin da mutum zai koma gida ya cire kayansa ya dan huta ga wanda Allah ya ba shi damar hutun wanda kuma bai samu dama ba sai aje a fafata idan za ku yi tunawa satin da ya wuce mun fara magana akan me hukuncin yin tafiya ranar juma'a ko to za mu karasa yanzu insha Allah kafin mu tsaya akwai maganganun malamai shin za a iya yin tafiya ranar juma'a mutum ya hada kayansa yi tafiya ya bar wani ya bar garin shi je wani guri ranar juma'a na farko dai wasu suka ce la yajuzu safaru fi yawmiha duk wanda juma'a dole ne akan sa to bai halatta ya kirkiri tafiya ba liman taljamu aljum'a yi bi halatta yi tafiyar juma'a ranar juma'a ya tafiya bi yi sallar juma'a bai yi tafiya bi halatta ba qabla fi'liha kafin yi juma'a amma yace ba'da dukhuli waqtiha idan lokacin juma'a yayi haramun ne a wannan kauli lokacin yin sallar juma'a yayi kuma juma'a wajibi ce akan ka to karka fake da ni matafi ne tunda baka fara yin tafiya ba haramun ne kai tafiya baka yi sallar juma'a ba to bukin din sa a jirgi kuma an ce karfe 12 daidai jirgin zai tashi to su kuma yan airport yan jirgin sama ba ruwan su da magana juma'a ne komai kai babu wannan mali safa a tattarar su ba magana idi ba magana sallah ba magana wai kawai yanda ta fadi ne kawai to wannan kaga ya zama masa me larura dan ku bai sai tsaye da jirgin ba sai dai kawai a ce masa ya canja bukin din tunda ya san akwai hukuncin shari'a a kansa ne yayi tafiya mutukar lokacin sallar juma'a ya shiga mutum ya buga abin hawa ko ya hau jirgi ya tafiya bai halarta ba na'am to dan uwa yake cewa tunda wai akwai zabi bai zai zama larura ba in aikin hajji zai jefa kuma in bai tafi ba a ranar to kamar mai tafiya mai schedule zai je China zai je Dubai zai je America zai je Ingila zai je India zai je kaza sai yaje aka bashi booking din ranar Juma'a kuma 12 kaga ba zai taba yin sallar Juma'a to sai canja to anan gurin tunda yana da choice kaga bai zama larura ba amma abinda baka da choice ba yanda zaka yi kuma rashin yin zai iya cutar da kai to sai mu dauke shi a babin larura ko ba fahimce ni ba to wannan shi yasa muke cewa yana da kyau hatta mu aikatan mu na gwamnati ya zama suna da alaka da ilimin addini sun yi karatu yanzu exam officer a wata makaranta musulmi ne sai ga ya sawa yara jarabawa musulmi dan Kano sai ya sawa yara jarabawa karfe 11 zuwa karfe 1 ko 12 zuwa karfe 2 an fito kaga wannan ai babu kirki a ciki ranar juma'a ba amma ba yanda za a yi su saka jarabawa ranar lahadi ba ka taba gani ba saboda lahadi suna jin tsoronta in sun taba ta wani pastor zai iya rubutu a jarida amma juma'a dan an taba ta ba wani malamin da zai yi magana kuma yayi ma wa zai ji shi wannan kauli ne daga cikin maganganun malamai amma idan lokacin juma'ar bai shiga ba akwai maganganun malamai kamar haka kamar misalin ya halatta mutum da safe lokacin juma'a bai yi ba ya tafiya wannan akwai riwayoyi akwai riwaya daga Imam Ahmad suka ce yace bai halatta ba tunda ranar juma'a ne yayi hakuri ya sallar juma'a kafin ya tafiyar wannan kauli ne kauli na biyu yace ya halatta a wani wurin ya halatta ba za a ce bai halatta ba saboda ai lokacin juma'a bai shiga ba kauli na uku yace in jihadi ne kadai ya halatta a fita a iya fita lokacin da safe din Imam Shafi'i shi a wajen sa ma kirkirar tafiya ma musulmi ya kirkiri tafiya ranar juma'a ma haramun ne ba da zawali amma mutum musulmi ya kirkiri tafiya a lokacin juma'a yayi haramun ne a wurin Imam Shafi'i to yaya in tafiyar ibada zai je kamar aikin hajji zai je ko umra zai je ko wani ibada ko sada zumunci ne a wani kaulin aka ce har shi din ma ya zai rushe wata ibada ya je wata haramun ne haka Imam Nawawi ya zaba zance na biyu Imam Rafi'i yake cewa in dai safaru ta'a ne wato nayi wa Allah biyayya ne to ba laifi a yi to qabla zawalifa kafin lokacin sallar ya shiga Imam Shafi'i yana da kaulani zancen sa na farko da a farko alqadim tsohon zancen sa yana cewa halal ne ma'ana yin tafiya kafin zawali nake ku fahimce ni yan uwana kafin zawali kafin lokaci ya shiga Shafi'i a da yana bada fatawar halal ne amma sabuwar sa fatawarsa yace a bai halatta ba a tsaya a kula da juma'a har kuma ta duk wannan karatun muna yi ne dan me muna yin bayani ne akan falalar ranar juma'a da sallar juma'a Imam Malik fa mai littafin at-tafri' shine Ubaidullah ibn al-Hasan ibn al-Jallab mutumin Basra ne Abu al-Qasim kenan malamin fiqh ne kuma usuli ya ji aikin hajji shekara ta 378 Allah ya masa rasuwa hanya yana dawowa Allah ya ji kansa ya ruwaito cewa wala yusafiru ahadun yawm al-jum'ati ba'da zawali hatta yusalli al-jum'a Imam Malik ya ce bai halatta wani ya tafiya bayan zawali lokacin sallah yayi in an ce bayan zawali din aka ran kalla wato za a iya yin azhar a lokacin to sai in kai juma'a in dai musulmi ne kar kai tafiya sai kai juma'a amma ce wala ba'asa babu laifi mutun ya iya tafiyansa kafin zawali abinda ya zaba Imam Malik yace abinda nafi so in dai alfijir yake to ranar juma'a musulmi ya hakura tafiya kawai kana nan a gari saboda daraja da muhimmancin juma'a dan kada juma'a ta kubuce maka in dai har alfijir yake to ma kana cikin garin ku in ji Imam Malik abinda na zaba to kar ma ka kirkira tafiyar kawai ka hakura sai kai juma'a mallan nan su kulura da yadda suke mutunta wannan sallar mu yanzu haka muke zabga tafiyar kawai ai ce a to ai mu matafiya ne ai ba sai mun ji juma'a ba murna ma yake zai yi tafiya ba zai juma'a ba kawai zamu zo mu bayani akan shin matafi zai sallar juma'a ko ba zai ba zamu zo gaba insha Allah Abu Hanifa Allah ya jiga Abu Hanifa yace kowa ya tafiyar sa kafin zawali ko bayan zawali inde ko juma'a kawai a tafiya mutlakan kawai ba wani magana wani zaba kafin zawali a bayan zawali Abu Hanifa dan Hanafiya tafiyar sa yake kai tsaye ranar juma'a Imam Daraqutni ya ruwaito a cikin al-Afrad riwayar Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi cewa manzo Allah yana cewa duk wanda sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tafiya min dari iqamati yawmul juma'a daga gidan da yake zama garin sa ranar juma'a wato kada mala'iku su raka shi a lokacin da zai yi wannan tafiyar to amma hadisin matsar yana da rauni da'at alaihi almala'ika Allah yushaba fi safarihi suka ce akwai ibnu lahiya a ciki akwai wata riwaya ta Imam Ahmad daga Abdullahi dan Abbas yanzu mun fara shiga maganganun sahabbai kenan daga Abdullahi bin Rawaha kamar yadda suka ruwaito asali manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aika Abdullahi bin Rawaha zuwa wani yaki wata sariya to da annabi ya aike shi sai ya dace da ranar juma'a abokan tafiyan duk sai suka tafi kaga kenan ya halatta a tafiyar kenan abokanansa sahabbai duk sun tafi shi kuma sai ya ki yayi tafiyar yace a takallafu usalli ma rasulullah ni zan tsaya bazan yi tafiyar yau ba sai na yi sallar juma'a tare da manzon Allah na iso ku yayin da yi sallar juma'a tare da manzon Allah sai annabi ya gance shi kai ba na aike ka ba kai ba na tura ka kai tafiya ba to wannan tambayan da annabi ya masa yace ba na ce kai tafiya ba kuma annabi ya san ranar juma'a ce me yake nunawa halacci yace ma manaka an taqduwa ma asabi me yasa baka tafi da abokananka ba yace ina so ne in sallah tare da kai sannan in hadu da su kawai sai annabi ya ce da shi da zaka ciyar da abin da ke cikin ƙasa ga baki da law anfaqta ma fil ardi ma adrakta fadla qadwatihim da zaka ciyar da duk abin da ke cikin ƙasa gaba daya fi sabilillahi baka to da baraka samu ladan sammakon da suka yi suka riga ka tafiya ba wannan me yake nunawa halacci ko shi ma wannan hadisin dai akwai matsala wannan dalilin Abu Hanifa nake kawo muku ai dan naje an ce ya halatta wani na yawa na to wannan shine abin da Abu Hanifa ya dogara shi Allah ya masa rahama akwai Hajjaj ibn Artah Hajjaj ibn Artah ضعيف وانشا الرواية اكو ابن لهيئة ضعيف كما اشكي اكو ابن الحكم بيجي لك مكسن با تو وانا اما لما يسكي شوا شيني ابن دي دو غرر الشي اكو ابن مغانا دقا امام الاوزاعي انتم بيشي يا يهو كنت متفي دي جكران صلى الجمع يا كمرقات دورة يا دورة سرجنسا zai danna ya tafi sai jan kira juma'a sai Imam al-Auza'i yace li yamdi ala safarihi yaje ci gaba da tafiyar sa li yamdi ala safarihi suka ce to wannan magana ce Imam al-Auza'i ya za a idaita suka ce ana nufin duk mutumin da yazo yana tafiya ba shi shi kadai bane yana jin tsoron abokanan tafiyar sa za su yi masa nisa ina fatan kuna fahimta to shine aka bada dama ya tafi suka ce hatta hadisan can da'ifan ma da aka kawo in ma an kafa hujja da su to ana nufin wanda ba shi kadai yake tafiya ba zai ji tsoron kubucewar abokan tafiya kariya samu matsalar masauki kare samu matsalar kaza to ya halatta koda lokacin juma'a ne ya tafiya sa haka za a dauki wannan ra'ayi na Imam al-Auza'i ga wani kaulin na Abdullahi dan Umar yace al-jum'atu la tuhbisu an as-safar juma'a ho ba ta tsare mutun akan barin tafiya to wannan maganar ma dai ra'ayi ne na Imam Abu Hanifa cewa to ai ga Abdullahi dan Umar yace juma'a ba ta hana mutun tafiya kenan yana nuna me halacci na tafiya wannan dai matsala ce akwai sabani akan ta kware lalle akwai sabani akan ai tafiya juma'a ko ba tafiya an roto daga Umar dan Khattab ya ga wani mutun ya sanya kayan tafiya bayan yayi juma'a ne shi kuma sai shi kai yaya dai sai shi arabta safaran nayi niyyar in yi tafiya ne amma fakaritu an akhruja hatta usalli sai naga bai kamata in fitar ne yi tafiyan nan ba sai nayi juma'a sai Umar ya ce da shi innal juma'ata la tamna'uka as-safar ma lam yahdur waqtaha Umar sai ce ai juma'a ba ta hana kai tafiya indai ba lokacin juma'an ne yazo ba to yanzu kun ga an fara matso da magana cewa tafiyar an hana ta kai ta ne an hana ka kai ta ne idan me in lokacin juma'ar yayi dalilan suna ta matsuwa haka wannan Imam Abdurrazzaq ya fudu shi as-Sanani wannan dalilin waɗanda suke hana yin tafiya ranar juma'a lokacin bayan zawali kenan amma kafin zawali mutum zai iya tafiya akwai riwayar sauri din daga Aswad daga Umar ibn Khattab shima ya ga wani yana da alamar tafiya sai ya ce ai yau ranar juma'a ne shi mutumin kenan da ba dan haka ba da na fita na tafi sai Umar ya ce yau a daman juma'a tana hana matafiyi tafiya ne fakhruj ma lam yahin ar-rawaha fita ka tafi matukan lokacin sallar juma'a bai ba wannan ma riwaya ce da take nuna an hana ka tafi ranar juma'a ne in lokaci yayi so haka riwayoyin suna nan da yawa da yawa akwai riwaya daga Ma'mar yace na tambayi Yahya ibn Abi Kathir hal yakhruju ar-rajulu yawm al-jum'ah shin ya halatta akramakallahu mutum ya fita tafi ranar juma'a sai shi wannan malami Yahya ibn Abi Kathir sai ya ce a ni bana so ban so in ga mutum yana yin tafiya ranar juma'a yace sai na rinka gaya masa amma akwai rahusa fa mun samu magana daga Umar fa daga Abdullahi dan Umar sun ce in lokaci bai ba za ka iya tafiya sai ce to ina so in gaya maka wani abu shi Yahya ibn Kathir yace kalla ma yakhruju rajulun fi yawm al-jum'ati kadan ne kaga mutum yayi taurin kai ya fita ya ce juma'a zai yi tafiya face sai ya ga abin da baya so a tafiyan nan to kaga wannan kuma an shigo da wani abu kenan wannan malami ne yace to ko da ma mutum yayi tafiyar yace galiban in dai mutum yayi tafiya bai yi juma'an nan bai yi tafiyan nan to a wannan tafiyar sai ya ga wani abin da baya so tasirin rashin sallar juma'a da bai sauke bane ya tafi inji Yahya ibn Abi Kathir yace law nazarta fi zalika da zaka bincike haka da zaka ga haka abin yake faruwa to shi yasa wasu kwata-kwata ma ajiye sabanin ma suke gaba ɗaya kawai su haƙura da yin tafiyar ranar juma'a kawai saboda muhimmancin sallar juma'a Abdullah ibn Mubarak ya rawaito daga Imam al-Auza'i daga Hassan ibn Abi Atiyya idan mutum ya tafiya ranar juma'a wai suna faɗa in mutum ya tafiya ranar juma'a magana ce ta malamai ba hadisi bane rana tana yi masa addu'a kada a biya masa bukatarsa kuma kada a hada shi da mala'iku su yi mai rakiya Abdurrazzaq ya fitar da wannan riwaya a cikin musannaf wannan ba hadisi bane amma malamai ne suke faɗa dan dai a nuna maka ba a son a yi tafiya ranar juma'a din to wannan kaɗan ne daga cikin maganganu na tafiya ranar juma'a a takaice me za mu ɗauka bai halatta mutum ya yi tafiya ba ranar juma'a in lokacin sallar juma'a ya yi sauran lokutan kuma akwai sabani daga cikin abubuwan da Allah ya keɓance juma'a da shi wanda da shi za mu rufe duk taku da mutum ya yi nayi bayani a baya Allah mai hikima ta ku daya idan kai zaka je juma'a ana baka ladan shekara guda la ilaha illallah ta ku daya tafiya juma'a ladan shekara guda qiyamul layli shekara guda azumin shekara guda sallar daren shekara guda Allahu akbar wannan akwai hadisi akai kamar yadda muka yi bayani a baya sannan kuma ranar juma'a rana ne da ake kankare laifuka da zanuban mutum dan ya kamata ka gane wannan sabanin da ake tai akai ta magana akan kar ai tafiya ranar juma'a nan rana ce ta kankare zanubi Allah yana yafewa mutane zanuban su kamar yadda aka ruwaito daga Imam Ahmad ya ruwaito riwaya an ce da manzon Allah tadri ma yawmul juma'a yace ita ce ranar da allazi jama'a Allahu fihi ayyamukum abakum kai Allah da babanku Adam yace mutigar mutun yayi alwala ya kyautata alwala ya tafi masallacin juma'a ya saurari huduba halli mai ya gama fa yansitu hatta yaqdi al-imam salatahu kaga nan yaje ya saurari huduba fa ba yan tsayawa a bakin hanya ba can ka kula fa yau dan falalaci yaje ya tsaya aka ce hatta hasiri liman ya gama illa kana kafaratan face wannan juma'a za ta zama kafarar zunubin sa ne daga wannan sati zuwa wancan sati ko daga wannan satin zuwa wata juma'a duk wanda yake kyakkyawan alwala daga gida ya tafi masallaci ya zauna ya saurari huduba gaba da sauraron huduban kanta ibada ce dan kada wani ya dauka to ai to da wanda yayi saurari huduba da wanda bai saurara ba dukkan ne ba dai bane wallahi wanda ya riga ka zuwa ya ji huduba yana da wannan falala dan Allah dan uwana ka tuna kwanakin da kake zuwa masallacin juma'a ka tuna kuma hudububin da kake saurara ka tuna kuma ka tuna wannan falala an ce an yafe ma zunubinka na juma'a da zai zo to ya ka gani in ka lazimci wannan mallam mun gode da bin sunna wallahi mun gode alhamdulillah Allah ya dada dora mu akan sunna sannan kuma ranar juma'a ita ce ranar da Allah yake wato yin sauki ba a hura wutar jahannama kamar yadda na muku bayani akwai hadisi akan wannan kullun Allah yana sa ai ta zabga wutar jahannama ai ta hura ta malaiku su ta hura ta amma banda ranar juma'a zai ce ku batta kada a hura saboda falalar ranar juma'a a ranar juma'an nan akwai wani lokaci na bonus wanda Allah ya ce inna fil juma'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli akwai lokacin da mutum bai zai gushe ba yana tsaye yana yin sallah to wasu suka ce yana yin addu'a kenan yas'alullaha shay'an yana roƙon Allah illa atahu iya face sai Allah ya bashi wannan wa qala bi yadihi yuqalliluha annabi yana amfani da hannunsa yana ce amma fa lokacin kadan ne to wannan lokaci ne wannan wato bonus ne ubangiji ya ba duk wata juma'a da ka sani akwai wani lokaci da aka ware shi matukar mutum ya dace yana addu'a to duk abin da ya roƙa Allah ya karba to wanne ne lokacin akwai maganganun malamai guda biyu a na farko wasu suka ce ai wannan a lokacin annabi ne yayi wannan falalar ta lokacin annabi ne an gama wasu suka ce baqiyatun lam turfa tana nan wannan damar tana duk juma'a har yau har gobe indai an juma'a ta zo to akwai wani lokaci na bonus da indai ka dace kana addu'a wannan lokacin to Allah ya karba to kaga wannan shine sirrin da zai nuna maka amfanin ka yi kokari juma'ar ka yawaita ibada a cikin ta kun gane to wani lokaci ne akwai maganganu guda 11 sai wani sati insha Allah ta'ala magana 11 akan wanne ne wannan lokacin ai dole shi sabani da yawa Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu yi bayani akan wannan lokutan sai kuma mu dora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu satin da wuce aka nemi yan uwa su taimaka da addu'a ga mahaifiyar mallam Ikirma Allah saka da alkhairi da addu'a amma Allah ya mata rasuwa so a taimaka mata da addu'a Allah ya yafe mata Allah ya ji kanta ya sayar aljanna ce shi kuma mallam Ikirma Allah ya bashi hakuri waɗanda suke da masaniya su mustaziya wanda ba su sani ba ko su yi addu'a kuma su buga masa waya ko aje a same shi a gida sai mai taziya ga qur'anai nan guda biyar ya aiko sababbi cewa a sa a masallaci sadaqatul jariya ga mahaifiyarsa ai mata addu'a Allah ya yafe mata so Allah ya yafe mata muna fatan shi ma Allah sa ƴaƴansa su masa haka bayan wa duniya sai a sa su a cikin akwatin masallaci a yi musu rubutu a ringa karanta sadaqa jariya wannan ce ina fatan alheri gare ka Allah ya saka maka alkhairi kamar yadda kai magana akan falalar zuwa masallacin juma'a da wuri don mu yan agaji muna zuwa da wuri amma aikin agaji yana hana mu samun shiga cikin masallaci don mu zauna mu yi ibada yaya matsayin mu yake kuna da lada kamar yadda wanda suka zo da wuri suke da shi bal kuna da ma ladan kala biyu ladan niyyar ku zo da wurin ga ladan hidima wa al'umma muna fatan Allah ya tabbatar muku da lada wannan yace Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana yaya hukuncin wadanda suke sallar nafila lokacin iman yana huduba na'am idan zuwa mutun yayi ita liman yana huduba sai nafila yayi sunna amma idan liman yana huduba kan mutun ya kirkire nafila yayi to wannan kuma bid'a ne ba sunna bane ya zo da sabon abu dan a lokacin cewa akai a tsaya a saurari liman a saurari hudubar sa kuskure ne kenan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara maka riko da sunna amin sunayen da ake sawa mutane na ubangiji idan an jingina shi da bawa kamar Abdullahi da sauransu to naga sunan awwalu kuma awwalu ma sunan Allah ne amma sai inji ana cewa mutum awwalu awwalu sifan Allah ne huwal awwalu mana sifan sa na farko ne wal akhir wal zahir an gane ko shi yasa baka ji ana cewa abdul awwalu ko abdul akhir yace ina neman addu'a wajen malam da kuma sauran ƴan uwa dalibai Allah biya maka ya biya mana bukatun mu gaba daya wannan ma yace do Allah ina neman a ce maka mun da addu'a gobe za a yi wa mahaifiyata operation dan Allah ƴan uwa ku taimake ni ku sa ta addu'a to Allah ya bata lafiya Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya wannan tace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ini san kwana ni ce wannan bakuwar nan da nazo daga Kamaru a iya zama na anan na karu da karatuttukan kamala a taya mu da addu'a gobe za mu koma gida insha Allah ai mana addu'a Allah ya sauke mu lafiya to Allah ya kai ki lafiya zaman da kika yi kadan samu karatu Allah ya miki albarka ya baki amfanuwa in ma muna nan muna hanya insha Allah za mu zo kamar kwanan nan insha Allah dan Allah malam menene ingancin maganan nan da ake cewa wai annabi ya zo Madina an ce masa an tare shi ana masa kida da mandiri ana yin waƙar da la albadaru alaina to Allah dai sauke lalle annabi ba a yi masa wannan ba kuma ba haka bane bai inganta ba yawa duk wanda ya faɗi wannan maganar to ya jingina annabi abinda ba haka bane ba lalle da annabi ya zo ya yi hijira ba a tare shi da tsala albadaru alaina ba dan me waƙar ma cewa ya tsala albadaru alaina min saniyatil wada'i to shi kuma annabi ba daga saniyatil wada'i ya zo ba wajaba shukru alaina ma da ahli llahi da'i so bai tabbata ba ba a yi wa annabi kida ba Allah kiyaye annabi a yi masa mandiri Allah kiyaye da kun ajiye gangunan nan kunan da ya fi muku alheri to yi zikirin a haka shi ma zikirin ku yi na sunna yawwa ga bid'a ga hada ganga kuma ya abu bai ba yace malam waɗannan abubuwan da suke fitowa daga gaban namiji mani mazi da wadi wai menene bambancin su bambancin su mani baya fita sai da babbar sha'awa mazi yana fita da karamar sha'awa ko da tunani ko da kallo ko da taba wani abu haka wadi kuma galiba yana biyowa ƙarshen fitsari ne wani farin ruwa ne mai yauki dukkan su gaba dai suna kare alwala mani kuma yana kare tsarki in mani ya zo sai an yi wanka mazi ya kare alwala sai a je a sake sabuwar alwala Ali bin Abi Talib yana cikin mutanen da Allah ya jarabe su da yawan zubar da mazi yace kuntu rajulan mazza'an ni mutum ne mai yawan zubar da mazi ya tambaya annabi sai annabi ya ce fihi wudu in ya zubo sai a saki alwala wai wanda ya kashe musulmi da gangan za a kashe shi a ai ba a kashe in wato in kafiri ne sai dai dan amana kafirin amana da akwai tafasil dai na malamai amma kaida ba a kashe musulmi da kafiri kuma wannan ba yana bude kofa ne musulmi ya je ta kashe kafirai ba yawwa magana azumi fa ai duk wanda ya kashe wani kaida ne sai yayi azumi yayi kuma zai bada diya sai dai in an yafe masa ko da kuwa na kuskure ne sai in an yafe masa wannan azumi haƙƙi ne na Allah kowa in dai ka kashe dan rai to zakai kuma akwai matsaloli kana iya kashe mutum kisa na kuskure bai mutu a lokacin ba ka buge shi kafarsa ce ta kare sai bayan wata biyu sai ya mutu to anan za a duba shin wannan ciwon kafan ne ya kashe shi to sai kai wannan azumin sai kai wannan dan ku kai ne sababin kashe shi a'a dama yana da wata ulcer ce ta tashi masa a'a yana da asma ne ta kashe shi a'a wata annoba ce ta amai da gudawa ya kama shi amai da gudawa ne ya kashe shi to baka da wannan azumin a kanka kwanan nan yau din nake tambaya na wani bawan Allah ya ji ya kashe wani mutum amma ba take ya mutu ba yana tafiya da mota yayi hon yaro ne ya goyo shi tsoho ne a mashin yayyo kan hanya akai masa hon da ya juya kuma ya dada dawowa shi kuma ya dauke motar dole dai tunda ya dawo da karfi sai da ya kwashe shi ya buge tsoho ya kare to tsoho dai bayan an dan dauke lokaci haka sai ya mutu to shine sai ya ce shi bai zai azumi ba zai azumi in dai wannan ciwon karayen ya kashe shi amma in wani ciwo ne daban ya kashe shi ba shi ba to bai zai azumi ba dan ba za a dora masa abinda ba shi ba wannan yace yana da dan uwa dan duba ne cikakken dan duba ne amma yanzu haka ba lafiya yana kwance ya halatta ne na duba shi yace suna da alaka da shi ta kusa ya halatta kaje ka duba shi mana annabi ya je ya duba ba yahude ma yi ba yahude ne ba shi da lafiya annabi ya je ya duba shi duban sa daban duba shi da zakai da zumunci da shi da zakai ko kafiri ne ba shi da lafiya abokin aikin ka abokin makaranta a kasuwanci kuke a office kuka hadu bai da lafiya a asibiti zaka je ka duba shi duba shi ma da'awa ne dan zai ga baka kyamace shi ba yanzu kai sai mu ce kaje ka duba shi kai masa wa'azi ka gaya masa ka ce wane kaga baka da lafiya ka tuba akan wannan abin da kake ba addini bane kuma wanda ya mutu akan wannan wuta ne kai masa bayani ka taimake shi watakila ya ce ya tuba kaga duba shi da zaka ya masa amfani kenan amma ka kaurace masa ka ki duba shi kuma dan uwanka ne ɗan uwanka ba za su fahince ka ba za su ce dama waɗannan ƴan aƙidar kaza kaza ba sa son mutane to in ya mutu ya zaka yi da shi baka je ka duba shi ba sai ya mutu kuma dan uwanka ne na kusa to zaka je gurin gawar ko ba zaka je ba a zo duk ƴan uwa suna zuwa su ba ruwan su ƴan gargajiya ba ruwan su da wani dan duba ko wani abu kawai su musulmi ne a wajen su to zaka je ka duba shi kai masa addu'a Allah ya ganar da shi ya shiryar da shi duk da cewa wannan duba da bokanci da yake yi aiki ne zai kai shi ga kafirci yace mallan ina amfani da banki suna bani kudin ruwa mallan cirewa zan yi in jefar da su koyaya a'a ba jefarwa za ka yi ba duk shekara in ka zo ko duk lokacin da ake statement na banki za ka yi gane ga kudin ruwa ga uwar kudi sai ka zare kudin ruwa sai ka je ka sai kasa ka zuba a wani cici ka gyara mutane ko ka tona rijiya ka yi wa mutane aiki ko ka taimaki wasu marayu ba su iya biyan kudin makaranta a kasuwan ayyuka dubun dubata da za ka yi amma dai ba za ka ci ba to kaga ka kubuta kenan wannan yace da Allah mai ake nufi da bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun wannan ayar wato tana magana ne akan bayanai ne masu tsawo amma ba lokaci ana nufin wai da wani zance bayan Qur'ani za ku yi imani. Ana magana ne akan kafirai, ana mai da musu martani akan ƙaryata annabi da ƙaryata Qur'ani da suke, shine Allah yake cewa to yanzu akwai wani zancen da za ku yi imani bayan wannan. To sai in kafa hujja da Qur'ani kadai, sai suke kafa hujja da shi wai wannan aya ita ta nuna cewa hadisi ƙarya ne, tunda wai ai Allah ya ce to da wani zance za ku yi imani bayan Qur'ani, kenan kar ku yi da ku yi imani da komai sai Qur'ani. So wannan ba haka bane ba. Insha Allah za mu samu gabar magana ta sai mu yi bayani tafsili da Allah da Allah. Amma dai aya tana magana ne akan kafirai take mai da musu martani da suke ƙaryata Al-Qur'ani. So kuma da Al-Qur'ani da hadisi duk abu guda ne, dan duk wahayi ne. Annabi baya magana da ra'ayi da son zuciya. Kuma yan tuku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Duk abinda Annabi ya faɗa wahayi ne Allah ya masa. Sai dai akwai wahayi da an rubuta shi kamar Qur'ani, akwai wahayi da kuma ta bakin Annabi ya fito, ba Jibril ne ya gaya masa ba. Wannan shi mallan Allah ya saka maka da Jannatul Firdaus, amin. Shi ya halatta mutum ya sallar nafila bayan sallar asubahi kafin fitowar rana. Nafila bayan sallar asubahi kafin fitowar rana, in rak'atan al-fajr ne ta kubuce maka zaka iya yi. Amma haka kawai mutum ya kirkire nafila bayan sallar asubahi bai halatta ba, sai in rana ta fito. In rana ta fito kana da dama lokacin walha kenan ya fara shiga, ko kuma lokacin salatu shuruq ake cewa sallar fitowar rana, ana iya raka'a biyu ko sama da haka. Wai hadisin da yazo yake magana mun karanta, an halici Annabi Adam ranar Juma'a, an shigar da shi aljanna ranar Juma'a, an yi kaza ranar Juma'a, wai duk a rana daya? Haba a karam kalla, ya kamata mutane ku rinka aiki da kwakwalwar ku. Ya za a ce an halice shi ranar Juma'a, an shigar da shi ranar Juma'a, an fitar da shi duk a rana daya, a rana daya shiga aljanna, a rana daya ka fitar da shi, a rana daya kai kaza. Haba mutumi na, idan mutum yana zuwa karatun nan da dan sauran yunwarsa ta ranar, akwai masu kosai a tsallakin can haka kwarai da gaske, ka samu kosanka mai kyau ka dan gyara, ko na 200 ne haka ka zo ka zauna, dan ka da suka fahimci me ake fara don Allah. Wai wani yana da makoci dan Shi'a, ya mutu, to za a iya zuwa aje a sallace wannan gawar, sai a duba wacce irin Shi'a yake, mana ya yake a cikin Shi'ar. Akwai yan Shi'a malamanta sun sani, suna kiran mutane suna da'awa a kanta, suna batar da mutane, wannan hukuncin su kafirci. Akwai kuma yan supporters, shi san Allah yake san Annabi aka nuna masa wannan din shine addini, jahili ne futuk. So wannan iyakaci kace da shi fasiki ne, haka Ibn Taymiyya ya faɗa, Allah masa rahama. So ba daidai bane kai masa hukuncin da adda'iya ilaiha, da wanda ya nuna ya santa da ilimi. Akwai wanda da ilimi yake mujadala akan ta, akwai wanda kuma wallahi Qur'ani ma baya iya ja, hadisan ma bai san su ba, kawai shi dai zagin aka koya masa. So irin waɗannan jahilai ne a cikin su za a yi musu mu'amala ta fasikai ne. So ya halatta aje ayi mai sallah, ayi mai addu'a, Allah ya mai yafe masa. Amma an kaga dama ne ba dole bane. Kare kuwa. Su ba wajen su hukuma musulmi bane. Barin ga ma shi Shi'a a wajen sa ma kai jininka ya halatta. Haka suka faɗa a littafin su. Wanda yake nasibi suke cewa yahillu damuhu, haka Imam Khomeini ma ya faɗa. Yace in ka kwaci kuɗin nasibi ko kenan ahlus sunna, in ka kwaci kudin sa halal ka kwata, in ka kashe shi ka zubar da jinin halal. Yace halal ne jinin sa, halal ne kudin sa. Su a wajen su ku ba musulmi bane, mu ne ma muke dan daga kafa ma ake cewa ake rabawa da me kaza da me kaza, amma su a wajen su ba musulmi bane. Su ko ya zo ya bi ka sallah ko na ko dai jahili ne ko taqiya, ke za ka ga sun je Makka da Madina, ka dubo girman masallacin Makka da Madina, amma wallahi ba wata sallah da ake da su tare, ko sun shiga dan su nuna musulmi a duniya suna zuwa ne, amma ana idar da sallar Juma'a za ka ga duk sun miƙe suna maimaita Juma'a su. warai kuwa ana idan da azhar zaka duk dukkan shi'a a masallacin annabi ana sallah zaka ya gama kai wansu ma a waje ma suke bara ma su sallar ba sun fi yadda da limamin da su rushi wannan mu mun gani ra'ayin ayin so da an yi da sallah za su tashi su kawo ta su sallar su yi ta su daban ai halaka ne shi ai an shi a bala'i ne ai Allah ma yace muke munawuna Najeriya jahilai ne fuduk Allah ya kara musu jahilci dan da sun karanto sun gane yadda harkar shi an take da an sha wahala wallahi to Allah ya ce maka babu ko da su muna karatu da dalibai muna magana akan shi a Nusairiya da shi a Darus shi a ne fa wanda suka ce al-hakim bi amrillah malamin shine Allah basu yadda da tashi alkiyama ba basu yadda da hisabi ba suka ce aqidar su shine ka Allah so iman kage yanzu kai da kake ganin ka kai din nan wato wani ne ya mutu a da sai aka dauko ranka sai aka jona shi da tsohuwar ka za ta haife ka jariri sai aka dora maka ran wani kai ma yanzu yawwa mumtaz cyclation ne yanzu dukan mu din nan mu din ba asali bane wasu ne rayukan wasu ne in ka mutu a wurin wannan in shiya da rus din idan ka mutu ranka sai a dauke shi sai a dada haifan wani sai a sa masa ranka idan ka ga mutum a cikin ku ko ya zama kuturu ko ya zama makaho ko ya samu talauci ko ya samu matsala wancan tsohon mutum din ne yayi barna so sakamakon barnar da wancan yayi kai da aka jona ranka a jikin gangan jikin nan shine kake amsa sakamakon so su a wajen su duniya gabaki dayanta lamba ɗaya ne mana iya adadin da jama'a Allah ya halitta idan mutum miliyan dubu ne to miliyan dubu ne ba sa karuwa ba sa raguwa idan yau wala iya adadin wanda suka mutu yau iya adadin wanda za a haifa yau ba ragi ba kari so rayukan kai circulating ne cirewa ake a jona cirewa kana mutuwa yanzu a jona wani jariri shi ma ya hau kana mutuwa subhanallah akwai bayanai da yawa to kaga wannan in shi amma nan ina suka san wannan da yan shi'a Nusairiya su wannan yan shi'a Nusairiya su kuma sun fito ne daga shi'a al-imamiyya al-ithna ash-shari'a mana shi'ar Khomeini kenan ta yanzu su kuma su ne wanda masu zurfafa ra'ayi akan cewa fa lalle Aliyu Allah ne ai kwarai ko kai tsaye Aliyu Allah ne yana da duk abin da Allah yake da shi Aliyu yana da shi Nusairiya kenan kaga ai bamu da su anan nan mutum ya kuskure mana wannan ba shi mun bashi kashi ba to kaga Allah ya taimake mu ba sa karatu kawai dai an basu a muzahara da sa bakin kaya Allah ya takaita wannan addu'a yake nema cewa dan uwansa ya bata yau kimanin kwana 6 kenan ko da yake zai zama sati 2 tunda wancan sati ya rubuta muna fatan Allah ya bayyana shi matsalolin dauke-dauken mutane da kace-kacen rayukan mutane yana yawaita wallahi shi yasa muka ce a rinka yin alqunut kuma a rinka addu'a abun yayi yawa an sace wancan an dauke wannan an sace wannan an dauke wannan kullum babu inda ba a yi an dauka a Maiduguri an dauka a Kaduna an dauka a Ina ne wasu na nan kuma sana'a su kenan ana ta kashe mutane kuma yanzu da zan wani soja yazo ya same ni yake ban labari daga Maiduguri yake yace ishe mallan harkar Boko Haram nan fata da da kansa yace wallahi mallan abun nan siyasa ne karara yace kuma wallahi manyan nan namu suna da ra'ayi akan abun nan yace abun ba to soja ne yana jin tsoro ya saki baki ya magana yace siyasa ce kuma akwai wasu ne masu manufa akan abun tunda yanzu ai kaga za a yi zabe an kusa a yi zabe to bari a riki ta kasar shine kike ganin abun massive satar mutane kullun sai an yi sata a harbe a kashi ko shekarun jiya wani ya bugo sun kama dan uwansa sun ce a kawo naira miliyan 100 an yi kwarai kuwa an ta ciniki har an zo 50 da su da arhar ragi kai ragi ara an dawo 25 suka ce daga kan 20 wallahi ko a ba su miliyan 20 ko kuma yanzu su harbe shi su ba karnuka su cinye wallahi a waya suka fada shi ma wannan din yanzu abin da ya rubuto yace gashi nan an ji shi ta waya an bugo wata waya sun ce gashi nan kaza kaza amma in an gaya wa jami'an tsaro to an yi asarar wannan mutumin kare wallahi suke bawa yace kare wallahi sai a kama ka a harbe ka a bawa kare yace ne wallahi kuma na fada a huduba na yi bayani na ce ku daina zargin wasu kai tsaye mu ya mu ne abun yanzu abun business aka mai shi a cikin tsakiyar unguwa sai a samu agent alhaji ne ko wani dan unguwa ne wanda zai rinka nuna mutane a nuna wancan nan kama shi za a samu kudi duk wanda ake tsammanin an matsi shi za a samu kudi to dan uwansa ne zai nuna sai a zo a kama shi ko da daddare da a hanya ake tsarewa yanzu cikin dare ne za a zo maka da makami a fito da kai daga ɗakin ka a tafi da kai ko ka bada kudi ko su tafi da kai amma dan uwanka ne ya nuna ka kaje ka ci uban duka kullun duka a gabanka ana yanka wani a gabanka ana harba wani akwai tsohuwar da Abul Bayro suka dauke ta wallahi ba za ta iya taka ba Abul Bayro amma danta mai kudi ne sai kaje ana waya da mutanen da suke alaka da su eh Alhaji wane ne aje a kama shi Alhaji wane yan uwanku ne sana'a yanzu aka mai da abu sana'a aka mai da abu so tunda ba ma jin tsoron Allah ba ma san gaskiya kowa ya ce shi kudi yake so ko ta wace hanya shikenan sai mu ta jawa muna ta karkashe kanmu ba kyau halin da muke ciki ɗabi'a ba kyau mutum wai sai zo ya nuna ka ko a kasuwa ya san ka ko a wajen aiki ko a unguwa sai ya nuna ka amma in an karbi naira miliyan 20 a wajen ka to miliyan 5 ta su ce kai ko ai babbar sana'a ce wannan a take yanzu a zat matsu wani ya bada kudi amma shi miliyan 5 ai ba mai karamin imani bane zai bar wannan business din wallahi nake gaya muku in miliyan 3 aka karba to yana da miliyan 1 take a nado masa ita a bashi kuma gobe ya nuna wasu amma in ba haka ba za ka wanda suke kama shin ai ba san garin ba ba san mutumin ba ya za a su gane ka su kama ka dan uwanka ne nan wani yaro ya zo last week nan cikin dalibanmu ne dai kanin wannan mai sai da kasar din nan wannan mai sai da kasar kanin sa uwa dai ba su daya mun yi karatu Lahadi Litinin ranar Litinin wallahi da ranar yana azumi ko wani ya zo ya ce ya Nurjin yaron sunan sa Nurjin a wurin sana'a sa wallahi sai ce ni ba gane ni wani kusa mun kanna sai biredi ai yaron yana sai da biredi yana amsawa kai fesa mai wani ba fuska kai suka nade shi daga nan shi sai inda yake ba sai gan shi a cikin daji kuma da karfi aka dora shi akan babur aka shigar da shi daji yace su su mutum 19 yara ne duk matasa kurum me ake yace wallahi malam yanka mutum suke da zarto su wannan ba ma kudin suke karba ba tsafi su kuma ina irin zarto da ake yanka bishiya kudin nan gashi nan ganin wannan yaron ne me sai da kasar dina yace wallahi malam a gabana duk an yanka su an zo da ni ranar Litinin na yi azumi suka ɗauko wani abu ni ban san meye ba a tafi hannu suka bani suka ce sai na ci dole na ce azumi nake magariba ta suka ce ai lokacin shan ruwa ya ce shi ba zai sha ba wanda ya mutu a haka an ce za a cire kayansa sai aka ji wani abu a jihunsa me wani a jihunka sai ce Qur'ani ne ce cire shi me yankan ya ce mai cire shi a baran cire ba yaron ya jarumta ya ke cire da suka ce kai a canja wannan bai zai yi ba gaskiya mu ba za mu yanka mai Qur'ani ba ka duba yadda Allah ya kubutar da shi daga nan suka hankali kiyarsa da daddare ya ce sai da ya kwana ɗaya ya yi ne yana tafiya a cikin daji ya kwana ya yi ne yana tafiya a cikin daji yana fitowa bakin hanya sai ga rubuta Gabasawa local gunman to mutanen Gabasawa ina sauran ya ce duk an yanka su yace wallahi malam gida ne malam a tsakiyar daji malam ka duba rashin tsaro a kasan nan gida a tsakiyar daji yace yanke karti ne kullun za a daure ka malam a danna maka wuga a yanke ka ana gama sai a farke cikin mutum a cire hanta da koda sai a sa a leda za a je a yi tsafi wani yana neman kujera kenan Najeriya wai akan wannan mulkin fa kaga shi wannan ba ma kudi yake neman a bashi kudi ba a tsafi wannan suna nan da yawa da wanda ake tonewa a makabartu saboda neman mulki wallahi ina gaya muku akwai abin da ba ma fada akwai abin da na sani wallahi wallahi ina jin nauyi in fade shi bai da dadi akwai abin da ba mu fadan sa nan amma wani abin dole ta samu ke fada lalacewar ta wuce tsammani kuma wallahi in za a ga maka waɗanda suke da hannu akan abin kawai dai Allah ya sauke kuma rashin gaskiya yayi yawa a kasan nan ha'inci da wai amma inda aka fadi gaskiya za ku sha mamaki so dole sai mu ci addu'a mu ci roƙon Allah kuma ba wanda ya wuce wannan ko a ina ko a tsare ka a kashe ka a yanzu hanyar zamfara ka tsina duba ta biyuwa duk wanda zai tafi a je Sokoto zamfara a yana cikin hadari wallahi da rana kawai zaka sojoji sun fito kawai suna tsare hanya wallahi ba soja bane ka duba yan agaji izala wa'azin izala fa aka je jiga nan aka je wa'azin jiga izala mutum 20 a mota guda aka kame su gaba daya kai kidnapping din su ana neman naira miliyan 30 aka su dan agaji a garin nan almajirai sai da kama almajirai da shi da malaman su su wajen 20 su ma aka tattare su a garin nan wallahi aka ce tunda talakawa ne ko 100,000 za a bayar kuma sai da wani ya biya in baka ba duk kashe shi za su yi wadannan mutanen ba san wani abu kisa wani abu ba wani abu bane yanzu sai su harbe ka wallahi kuma duk ina faɗa ina maimaita muku kowa ya sani an yi shiru wasu ne suke da hannu akan wannan abu suna da wata manufa ne ayi a cutar da mutane a rikitar da kasar hankali ya tashi a hayaniya a ce kaza saboda wata manufa su sun yadda su cuci mutanen su don samu biyan bukatar su kuran akan kuɗi da mulki da dawwama akan sarauta akwai marasa gaskiya suna mulkan mutane duk wannan abun suna da labari sun san za a yi wallahi ina muku rantsuwa kafin wannan abun ya faru ni na samu labarin cewa za a yi wannan abubuwa kuma da yawa duk an gaggaya mana cewa fa akwai yiwuwar za a yi wannan abun suna faɗa su to a mai da hankali za a yi kaza kenan an san za a yi kuma an san su a ciki Allah ya gyara mana halinmu mu dai addu'ar mu Allah ya mayar musu da kaidin su kansu masu yin Allah shiryar da su masu neman wata manufa akan wannan ya Allah in din su mulke mu ne suke jefa mu wannan Allah ka haramta musu mulki ya Allah duk wanda yake manufar sa ne ya mulke mu ya cutar da mu ya kashe mu ya sa a kashe mu a sha jinin mu a batar da mu a soya mu a gasa mu a bawa karnuka su cinye mu saboda biyan bukatar sa ko a zo a fita da hankalin mutane ya ubangiji ka haramta masa mulki koda ya sa an yi wannan ya ci nasara akan wannan Allah kar ka bashi mulkin ka kashe shi a wulakance a tozarce kuma kar ka biya masa bukatar sa mu kuma Allah ka tsare rayuwar mu da ka tsare mu da duk abin da kake tsare bayan ka na kware duk wani sharri Allah ka kiyaye mu wanda Allah ya sa ta dalilin ne ya mutu Allah ka sa ya yi shahada Allah ka sa ya samu aljanna ubangiji ka kiyaye mu ka kiyaye zuri'ar mu ka kiyaye iyalan mu ka kiyaye yan uwan mu ya Allah ka kiyaye mana malaman mu ubangiji Allah ka kiyaye mana rayuwar mu Allah ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin